gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Likitan shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya da mashawarcin kasar nan ta fuskar tsaro ya sake daukar sabon sallo tun bayan da baban ganaman gunan ya sake kwancewa bakin sa takunkumi wajen tono sirrin karkashin kasa kan wata kwangila ta sayo makaman rundunar yan sanda. Mahangalta cikin gwagwarmayar siyasa sun tabbatar da cewa maganar lamuran tsaro yanayi ne da ke fito da shakku game da makomar arewa tun bayan da masu ruwa da tsaki suka fada rikici tare da yin wasarile da haƙoƙinsu wajen barin ƴanta da ƙayar bayan na cin karansu babu babbaka. Inda ake ci gaba da nuna shakku kan kudirin ilimin kyauta kuma dole a jihar Kano, hukumar Karota dake da jibi da tsaftace harkokin sufuri a tituna ta ce za ta da kofa wajen kama gurbatattun kaya da magunguna a shaguna dake cikin kasuwannin jihar Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwarano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Da alama dai rikicin nan da ke tsakanin mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro General Baba Ganaman Gunu mai ritaya da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin tarayya Malam Abba Kyari na neman janyo wata sabuwar tun bayan da mangunin ya sake cirewa bakin sa linzami wajen gaya wa duniya dalilai da suka sanya ake samun koma baya a fannin tsaro ta dalilin katsalandan da shi Kyarin ke yi ga lamuran da ba su shafe shi ba. A jiya ne dai majalisar Premium Times ta sake rawaito sabon labari na wata wasikar sirri da ta ci karo da ita wacce Baba Ganaman Gunu ya aike zuwa ga Sufeto General na ƴan sandan ƙasa da kuma ministan tsaro wanda yake fayyace ƙari kan matsalolin da ya koka da su a baya. A wasikar ta wannan karo Mangunu ya sake jaddada cewa Abba Kyari ba shi da iko na saka baki a harkar tsaro sannan hatta siyo wasu kayan aiki da za a yi wa ƴan sandan Najeriya da yi kane-kane akai ba hurumin sa bane domin dai kiri-kiri ya canja bayanan wata kwangilar siyo makamai da aka sanya hannu akan ta tsakanin gwamnatin Najeriya da hadaddiyar daular Larabawa. Mangunu ya bayyana a wasikar cewa lallai fa ministan tsaro da Sufeto General na ƴan sandan kasar nan da sauran masu ruwa da tsaki su sani wannan cusa kai da Abba Kyarin ke yi a harkar tsaro zai iya janyo wa Najeriya dariyar makiya sannan a rika ganin mahukuntanta ba su san abin da suke yi ba domin kuwa babu abin da ya hada shugaban ma'aikatan da maganar tsaro. Sai dai kuma bayanai sun ce ba a iya gano kowace irin kwangila ce ko kuma sanin irin makaman da ya kamata a ce an siyo din domin rindar ƴan sandan ba ballantana a ce har an shigo da su tuntuni domin dai labarin da ake iya tunawa shine na shekarar 2016 da shugaban kasa Buhari shi da riman kasar ta hadaddiyar daular Larabawa wato United Arab Emirates suka sanya hannu akan takardar yarjejeniyar siyo makaman. Wannan yanayi dai wasu mahankalta na ganin cewa san ba shine ya kamata a ce an tsinci kai a ciki ba duba da halin matsin da wasu bangarorin kasar ke ciki ta fuskar tsaron wanda kuma shi kansa batun neman sauya masu ruwa da tsaki akan jagorancin hukumomin tsaron yake zama wani sabon labari tun bayan da aka jiwo sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa na cewa abu ne marar yiwuwa ka sauke service teams domin hakan ba sauki gare shi kamar shan shayi ba. Boss Mustafa ya jaddada cewa a irin wannan yanayi na tsanani da ake ciki da Bature ke cewa critical condition ana buƙatar kowa da kowa cikin masana lamuran tsaron nan kuma sauke su ba zai samar da matsalhar da ake nema ba. Ra'ayin nasa dai abu ne da ya saba da tunanin masu ganin cewa ko kusa babu ruwan buri da gada wato dai babu haɗi tsakanin sauke jagororin na rundunonin tsaro da kuma dorewar zaman lafiya ko samun maslaha kan matsalolin na tsaro. To amma a wajen masu kare gwamnatin da zuwa yanzu suka fara gajiyawa irin su Mustafa Mai Royal ya ce lalacewar lamuran fa sun fara sauya musu tunani zuwa ga mata jin anya ba za su yi ni a rako ma baya ba
domin yanzu idan za ka yi misali da kasar Niger kowa ya ga abin da ya faru a Niger amma Muhammadu Yusufu shugaban kasar Niger ya cire shugabannin sojojin ne kawai da za su iya dan haka dan me ba za a bada tsaro ba yanzu jama'a ku duba abin da ya faru akan hanyar Maiduguri ku duba abin da ya faru a garin Batsari jihar Katsina yau ɗin kwanaki kaɗan cikin satin nan da suka wuce abin da ya faru aka dinga halakar da rayuwar al'umma sannan ƴan majalisar tarayya sanar da rafsin jojojin shugaban kasa sun ce a canja waɗannan jami'an tsaron a ce ba za a canja su ba tabbas ta tabbata akwai wani kulumboto tsakanin bada shugaban kasa da su waɗannan service chief din.
Amma shani na tsaro akwai abubuwan da ba lalle irin su Mustapha Mirol sani ba.
Najeriya ce kadai ta san tsaro, Najeriya kadai ce ake rashin tsaro. Duk inda ake rashin tsaro ba ga matakin da ake dauka ba.
Dan meme ba ka ga kokarin da gwamnatin jami'ar APC take ba wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro.
Wannan kokari take ana halaka rayukan jama'a. Ni abin da nake so in gaya wa al'umman Najeriya da ita gwamnati cewar gaskiya talaka ya fara ganewa kansa ya fara wayewa.
Wai misali kuna ganin ba daidai ba gwamnati kuka tsallako daga jami'ar ku ta PDP kuka dawo APC.
Mu mun shigo jami'ar APC ne a lokacin da za a yi zabe domin Dr. Abdullahi Umar Gandu. Dan haka muna kira ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje har idan jami'ar APC gwamnatin tarayya haka za ta ci gaba da tafiya 2023 jami'ar APC za ta fada a ƙasa wanwar. Dan haka Ganduje ka tarkata magoya bayan ka ranka ta kaf mi bi ka a koma jami'ar PDP shine mafita.
Mustapha Mairoyal dan siyasa a jihar Kano. Maganar tsaron dai a kullum ana danganta shi da makomar arewacin Najeriya musamman ganin tun a kwanakin baya gwamnonin yankin kudu da ba sa fuskantar barazana kamar wannan yanki suka yi wa kansu tanadin kota kwana na rundunar tsaro da suka rada wa suna a motakun gabanin fitowar makamanciyar take nan a yankin arewa wace kusan dukkanin gwamnonin arewa maso yamma ba su yi marhaban da ita ba gabace da muke bukatar sake neman jin fashin bakin masana a harkar tsaro shin menene riba ko aka sunta idan aka ce arewan an samu makamanciyar wannan rundunar kwatankwacin irin wacce aka rada wa wancan suna na rashin da'a anya ba za a samu wani kalubale ba Salisu Bafayo ya tattauna da Muhammad Hadi Zarewa
ba ka tsaya ka tashi kawai ka ce mutum da kanka ko mai kudi ko kadai ba ka hada wani security sai ka samu hadin kan gwamnonin nan gaba daya su zauna sai dai su amince su ce eh wannan abu muna son shi kuma za mu yi da shi to ka ce za ka yi wa zai baka mota wa zai baka ita kanta gwamnatin tarayya kana ga wajen ba da kudin kayayyakin aiki yana mata gurbi balle kai ma haka mutum kawai ka tashi ka ce za ka kama rundunar wai ta wai shege ka ba ai ba za ta aiki ba to ba
to rashin goyen bayan gwamnonin wannan yana nufin gazawar yankin arewa kenan ta fuskar sabar da tsaro akan wadda gwamnatin tarayya take yi
amma su da suka tashi tsarin sun je sun zanta gwamnonin ne sun je ga tsari da suke so ai da sun fara tuntunfa su sun kafa sun ce ba za su iya ba sai su fito su fara action
to amma akwai masu ganin cewa idan har hali na tabarbarewa tsaro ya damu su waɗannan gwamnoni kamata ya ce sun hada kai da waɗanda suka samar da wancan tsari na tsaron wala Allah idan ma da kurakure sai a zo a gyara domin tabbatar da tsaron
haka kawai misali kamar su wani ne zo suka zo da wannan ita wannan dindin nan a cikin waɗancan mutanen nan a meto kudin nan a cikin su gwamnoni ga suna akwai yan kasuwa akwai ma'aikatan gwamnati akwai lauyoyi akwai alkalai wanda sun ba aiki akwai tsohon yan zanna wasu kasan su kuma suka zauna suka tattauna suka su ma da haka suka fara su fara ta kasan nan sai su tinkari gwamnonin arewa su ce da abin da suke so
yi yau akwai masu ganin cewa shi kansa wancan tsari ya ci karo da dokokin kasa na ganin cewa wasu yan kato da gora ne kawai ake kokarin daukar makamai a basu misali irin su bindigogi da su bangarori na al'umma
kaje dokar ta su ba ko wani section na constitution ne magana public order and public security akwai wani section wanda ya ba majalisar jihar wani doka kan tsaro da zaman lafiya a jiha akwai abin da wace iri ce yawan rifle ce ko ko dingan ce ai ko dinga muka ce local government na iya ba da lasi akwai wanda kuma sai shugaban kasa zai ba da lasi so ban san irin bindiga da suka samu suke amfani amma dole da duk wanda zasu dole da doka da order ta arki
to yanzu ina makomar yankin arewa kenan wajen kokarin samar da irin rundunar tsaro kwatankwacin abin da ake ganin yankin kudu maso yammacin kasar nan ya samu
eh makoma shine waɗannan mutane da suka tazo da tsari abin da ya kamata su tauna su meeting su samu shugabannin su tattauna su zaga su saboda da gwamnonin arewa mutanen manyan arewa yanzu ba su motsa ba kuma an samu daurin gindin gwamnati an samu daurin gindin ma'aikata da manyan mutane na arewa a yi su
samar da shi a daidai wannan lokaci ya dace kenan ko akwai lokaci
ya dace mana yanzu su vigilante group da ake da su sai an kawo da gona ai muna da su yibs ba muna da vigilante group ko ina aka samu wadannan abubuwa da sauran su akwai su amma ba daidai yaro wannan suka fara ba gaskiya ba ka zai ba
tsohon AIG Muhammad Hadi Zarewa guda cikin masana harkokin tsaro a Najeriya ayoyin tambaya dai da a kullum ake jefawa su ne menene ma dalilin kafa wancan rundunar a gefe guda bayan sojoji da yan sanda da a hukumance gwamnatin tarayya ke da su shin kafa wancan rundunar ta amotakun a matakin farko ba za ta zama barazana ga dorewar zamantakewar Najeriya wadda ke da kabilu mabambanta ba idan aka ce arewan su ma sun samar da makamanciyar wannan rundunar hakan ba zai zama silar samun arangama tsakanin bangarorin biyu ba idan kuma har ana hango yiwuwar dorewar zaman lafiyar dalilin kasancewar su fiye da janyo wa kasar darewa shin me yasa gwamnonin arewan ba su nema wa jama'ar su wata makomar ta fuskar kafa rundunar tsaron ba kamar Ishaq Muhammad Gandin Albasa guda ne cikin masu koke da muryar talakan kasa ya ce su dai zuwa yanzu suna ganin kamar akwai wata a kasa domin har yanzu ita kanta gwamnatin tarayya ba za ta iya baka tartibiyar amsa game da dalilai na taɓarɓarewar lamuran tsaron ba wanda kuma gashi a cewar sa an zo gabar da ake maganin kaba kai ke dada kumbura
ba a san menene makasudin abin da yake haifar da matsalan tsaron ba na farko kenan na biyu ba a dau hanyar da ma za a iya magance harkar matsalar tsaro da take damun Najeriya ba babban matsalar da take haifar da harkar tsaro gwamnati suna daya daga cikin waɗanda suke assasa wannan matsala take dada hawa kamar farashi ka kalli yanda kullun ƴan arewa waɗanda suke mazauna kudu ake dawo da su arewacin Najeriya duk hanyoyin da suke samu ake kokari a kauda waɗannan hanyoyin domin duk inda ka samu matasa da al'umma ba su da abin yi harkar tsaro za ta karu ka dauka kaga waɗannan wanda suke na Amotacon na kudancin Najeriya da akai musu suka yi kokarin fitar da wata harka ta tsaro wanda za su taimaki kansu da kansu su kare kansu da kansu mu kuma gwamnatocin mu na arewa sun kiyarda su fito da wata makoma wanda za ta kare waɗannan ƴan arewa ta dakile wannan matsalar harkar
mai a baya an ji yunkuri da arewacin Najeriya su ma akai na fito da irin wannan kungiya ta tsaron ko
gwamnonin sune waɗanda suka fara against din wannan kungiyoyin ba su yarda da su ba kuma ba su iya fito da wata hanya ta yanda za a yi a magance wannan matsalar ba ya kake so dan arewa yayi shin kana tunanin idan yanzu yau akai approving din su aka ba su bindigogi su rike me kake tunanin dan arewa wanda yake wancan yankin idan yayi musu abin da ba sa su me kake tunani
amma kuma ku da kuke kokarin sai lalle an fito da irin wannan makoma ko da ta kungiyar tsaro din ce baka jin shine zai tabbatar da samun wancan wata misayar wuta tsakani idan an hadu a cikin abubuwan da ra'ayoyi ba su saje ba
idan ba ma su yarda an fito da shi ba gwamnatocin arewa ina mai tabbatar maka al'umma za su nemo kansu makoma fa a arewacin Najeriya gabaki ɗaya idan ka hada manyan arewa da muke da su idan ka ce me blueprint ko kuma me suke da shi na makoma arewa nan da shekara 5 ko 10 zaka ga duka manyan nan ba wanda zai fito maka da shi kullun sai koma baya arewacin Najeriya yake samu
to ina mafita kenan
babban mafita adalci tace mafita gwamnatin tarayya ta san cewa idan babu adalci babu yanda za a yi matsalar tsaron nan ta a kawar da ita talaka dole ne a kalle shi a yi masa adalci dole ka ba talaka ilimi da aikin yi mutukar babu wannan to ina mai tabbatar maka kasan nan sai dai inna lillahi
wa inna ilaihi raji'una kamar Isha gandun albasa kenan guda cikin ƴan gwagwarmaya dake koke da muryar talakan Najeriya kamar yadda aka ji dai muddin ana neman mafita kan kowace irin matsala dole ne a bayar da ilimi da kuma samar da yanayin aikin yi ga talaka wanda kuma ilimi shine kashin bayan kowane irin ci gaba da ake ganin cewa ya zama dole ilimin da a matakin jihar Kano gwamnati ta ayyana kudirin cewa ya zama kyauta kuma dole ne yara su je makaranta Domin cimma wannan buri ne dai gwamnatin a kwanakin baya ta aike da bukatar ciwo bashin naira miliyan 15,000 ga majalisar dokokin jiha wanda kuma tuni majalisar ita ma ta amince da wannan batu sai dai kuma masana siyasar tattalin arziki irin su Amanullahi Ahmad Muhammad na ganin an fifita mustahabi akan farilla cikin sha'anin mulki tunda dai da magani a gonar yaro
harka ilimin nan ya shafi kowa da masu kudi da ma'aikata da talaka da mai arziki na kowa harka ilimin nan ta shafi kowa kuma ta damu kowa a platform din na farko shine duk ma'aikatan da ka sani a Kano state din nan da ƴan siyasa da ma'aikata a cire musu kashi 10 daga cikin albashin su na shekara guda sannan in ka duba private sector misali muna da bankuna muna da telecom sector din nan muna da irin kuma zaman kai gidajen radioyi baki dai su ma a zo su kawo wani kaso daga cikin riba su a shekara sannan mutanen gari masu kudi muna da manyan kasuwanni misali in ka dauki ƴan kwari ka dauki oil marketers ƴan mai ka dauki ƴan rodi dukkan wannan ka dauke sabon gari su ma kowa ya kawo gudunmuwarsa kamar yadda bashi yake cewa hannu da yawa maganin kazamumiya
kana jin kuma za su bada hadin kai su waɗannan bangarori duk su ce sun sa a jarin sa
wallahi duk kowa zai kawo saboda kowa rashin ilimin nan ya dame shi saboda haka ina tabbatar maka kowa zai kawo
idan ba a yi ba kamar kaga gwamnati za ta iya samun matsala kenan na rashin kuɗaɗen da za a tafi da al'amarin
shine nake faɗa maka kaga magana ciwo bashi sai a jingide shi waɗannan abubuwa sai kowa ya goya gudunmuwarsa kuma kar ka manta akwai UBEC din nan duk lokacin da ka dauki misali tana kula da bangaren ilimi daga primary one har zuwa form 3 junior secondary school kenan in ka dauki misali yau akai gidauniyar nan aka samu biliyan 5 ko biliyan 10 in gwamnatin Kano state ta kai biliyan 10 din za a bata wata biliyan 10 kaga biliyan 20 ba dalilin da za a zo a dora
UBEC din kyauta za su bada wancan tallafi na su ma
a dan musamman kudi ne ake ware su a gwamnati tarayya wanda ake cewa yau in ka bada biliyan 1 za ta baka biliyan 2 in ka bada biliyan 3 za ka bada biliyan 3 kaga biliyan 6 kenan yau a Kano state in ta bada kamar misali biliyan 10 a gidauniya to za a samu biliyan 20 in ka dauki biliyan 20 ka saka su a harkar ilimi nan da shekara 10 za a nemi tabur din zama ba za ni a nemi ajujuwan nan ba amma yanzu wannan ba karamin kudin ruwa za a biya ba dan uwa ni ina gani da saki
ya kudin ruwan shi kadai ne kawai matsala a game da bashin
a misali ka duba akwai ayyuka da ƴan kwangila suka yi bangaren ilimin ne bangaren ruwa ne da bangaren tewa a Kano state ba a biya su ba dan uwa in ka duba a tsari na tattalin arziki da ka je ka ciwo bashi kun maka gidauniyar abinda ka samu na fada maka UBEC ta sa maka wancan kudin ruwan in kai lissafi kun maka zo ka biya bayin Allah hakkokin da suka yi maka aiki kuma wannan zai motsa tattalin arzikin Kano din akan ciwo wannan bashin
Amanallahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masana siyasar tattalin arziki. Idan mun koma kan kallon makomar Najeriya musamman a shekarar zabe ta 2023. A yau ma mun sake karbar bakuncin Abdul Samad Abdul Qadir wanda yace didda su ƴan Najeriya ne dake zana a Burkina Faso sun hango nagartar Ahmad Sani Riman Bakura da tunanin cewa idan ya samu sitiyarin Najeriya zai tuka ta cikin salama da nasara.
Kasancewar mu ƴan Najeriya na waje na ganin ya za a yi mu ba da gudunmuwar mu ga ƙasar mu ta samu ci gaba didda muna a waje wanda hakan ya sa mu muka tunanin cewa gaskiya ka mata mu zo mu taimaka ma wannan tafiya ta Voice of Nigeria Youth for Yarima 2023 na ganin cewa lallai an kai ga abin da ake so.
Me ya ba ku karfin guyewa yin wannan?
Abin da ya ba mu gaskiya kwarin guyewa na yin wannan shine ni zance na kusan tashi a jihar Zamfara. Na san wane ne wannan mutumin da muke magana akan shi musamman idan muka yi magana akan matasa wanda ya bada gudunmuwa kwarai da gaske ta bangaren matasa na shirye-shirye da ya fito da su domin ci gaban matasa, karatu na matasa da kuma harkoki da yawa na matasa. So mun san cewa insha Allah in Allah ya ba mu wannan bawon Allah wannan kasa kwarai da gaske za a samu ci gaba fiye da yanda ake tunani musamman yanzu matsalolin da muke fama da su na tsaro wanda mun san cewa mafi yawancin abin da ya haifar da shi shine rashin aikin yi ga matasa wanda kuma shi wannan mutumin farkon abin da shi yake ba da karfi a gwamnatin shi shine samar da aiki ga matasa wanda muna sa ran insha Allah aka samu wannan kwarai za mu wuce inda muke tunani.
Wata shi Abdul Samad Abdul Qadir kenan dan Najeriya dake zaune a kasar Burkina Faso. Shi kuwa Faisal Dazuli Kazaure ya saki shigowa cikin shirin ne domin yiwa ministan albarkatun ruwa engineer Suleiman Adamu bangajiya sakamakon zagayen da yace sun yi karkashin MD na Hadeja Jama'ari.
Satin da ya gabata mun zo mun yi zagayen jihar Jigawa, mun je Kano, mun je Katsina, mun samu rakiyar manajan director na Hadeja Jama'ar Babasun Development Authority Dr. Ado Khalid Abdullahi, mun je Chalawa, mun je Tiga, mun zaga section din ayyukan da Hadeja Jama'ar take da minister ya ji dadi. Muna godiya ga kai Dr. Ado Khalid Abdullahi irin gudunmawar da kake bada a wannan ma'aikata ta ruwa da albarkatu karkashin jagoranci da kake na Hadeja Jama'ar. Allah ya saka ma da alkhairi duk da ba dan siyasa bane ba kai, amma kana abubuwan alkhairin da ya kamata mu zo mu yaba ma, mu ma godiya tunda ayyukan al'umma kake yi.
Kai kai kadai ake ji kana zuwa na yawan shi wannan MD na ita wannan hukuma ta Hadeja Jama'a.
To ai ministan yayi bai kuma kaga dole bai, ni kuma ai ministan nake aiki, minister yayi ba masa kuma ni ma nayi ba masa.
She ministan ya dauke ka aiki.
To ko bai dauke ni ba dai, ai ina da damar da zan zo in fada kyakkyawar alaka da ke da kaina da minister. Bayan mun yi musu bangajiya minister ruwa da albarkatu da hidda Dr. Ado Khalid Abdullahi muna musu bangajiya zan dan taba aliya al'amuran siyasar jihar Jigawa shekara ta biyu ban taba cewa komai ba, amma yanzu lokaci yayi da zamu yi magana musamman ma garamar hukumar Kadore. Akwai mutane a Kadore da suke kalubalantar shugaban garamar hukumar Kadore Jamilu Wesu Zaki suna cewa baya komi ni naji an nuna mun masallaci 24 an yi bulog guda 12 banda karanin ayyukan
sababbi ne ya gina su ko kuma gyara
yi sababbi ne ai kai ba dan Kaurola bane ni zan zo in fadi. To wannan ayyukan da Jamilu zaki yi na tabbatar da kalaman da suke akan sarlan su ne suke fadi kuma muna son mu ga mai girma gwamna da commissioner shi adibadar din su aka so 18 ba su da amfani.
Faisal Jazuli Kazauri dan siyasa a jihar Jigawa da yake mun shigo Jigawan, bari mu ji abin da dan Hamayya Babawo Muhammad shi ma dai daga Kazauran ke fadi tun bayan fitar kalaman gwamnatin jihar Muhammad Badar Abubakar dangane da zarge-zarge da ake yi wa gwamnatin sa na rashin yin mulki domin al'umma.
Yau ga magana ta tabbata, gwamna da kansa ya fito ya magantu maganar yawo da kake kime girma gwamna, abin da kake fada ai duk kai bayani baka taba kwana uku a sati a jihar Jigawa ba, kuma inda kake magana kana zuwa ya baka magana China ba, me kake zuwa yi China? Ai in dai maganar gaskiya ce mai gina goza kai maganar China,
me kake zuwa yi a China?
Shi muke so ya fito ya maganti yanda ya maganta a yawo, maganar kudin noma mai girma goma da kake magana ka fada nawa aka turo ma, nawa kuma ka raba wa noma, shine muke tabbatar wa mutanen jihar Jigawa abinda muke magana ba kage muke ba, gaskiya muke fada. Haba mai girma gwamna, yanzu kalli harkar malaman ma'aikata na local government yau shekara hudu ba promotion babu allowance. Ya ilahi mai girma gwamna, wannan tukin da yake mana mu ƴan jihar Jigawa ina zai kai mu?
Ma wani zai ce babawo ma'aikacin karamar hukuma ne da ya san duk ba a ba da waɗannan hakuna.
To ka ce ma ko a budget allowance din nan da promotion dole mai girma gwamna shekara hudu ina aka kai allowance din ma'aikatan local government shekara hudu ba promotion?
Ma'aikatan ne suka gaya maka haka tun da kai ba ma
mai girma gwamna ya maganta akan wannan allowance din ma'aikatan local government shine muke magana ka Adamu. Wallahi mai girma gwamna sai ka ganta akan ma'aikatan local government
sai shi dab bayanan da gwamnan yayi muku wancan zarge-zarge da kuke masa ba ku gamsu bane?
Ba mu gamsu ba. Ai na gaya maka Adamu, ya ma magana China, me yasa bai magana China ba?
Babawo Muhammad Kazaure kenan dan siyasa dake Hamayya da gwamnatin jihar Jigawa. sai dai kuma a yayin da yake yin suka a nan Kano cikin shirin namu na yau yaba wa gwamnatin Kano ake yi kan managartan ayyuka da suka shafi rayuwar al'umma kamar yadda Kanikawan Farm Center ke fayyace hagan ta bakin Sama'ila Muhammad Awilo
yayi gada mai hawa uku kuma ganduje gandin aiki baba idan zaka je aiki to muna gode maka Dr. Abdullahi Umar Ganduje to mun musuddin Najeriya babu gwamnati da yake aiki irin gwamnati aikin da kake yi kai naka kai na tsohon gwamnati kai na wancan tsohon gwamnati saboda haka mai girma gwamnati ungiyar Kanikawan Farm Center suna sake gode maka yadda ka kara dauko SA Automobile kara mai da shi kujerarsa gubardan gwagwarwa
wani zai ce Najeriya tana da fadi kai kewaya ko sauran jihohi ne kaga haka
kware da gaske ai din zaka je zaka ga aiki baba Ganduje ne ko ina ido zai gani kafa za ta taka nan zai taba shi yayi gada mai hawa uku wanda kurin us ina tabbata kuma ka gadar dangi da
al'umar jihar Kanan gada mai hawa uku suke bukata
ɗan farm center Kanikawan Farm Center su suka turo ni a madadin su su gode maka yanda ka dauko baddan gwagwarwa ka sake mai da shi kujerarsa domin irin aikata kace da yake irin riki amma amana da yake da cancanta da yake da dacewa da yake domin baddan gwagwarwa ba anan ma ya tsaya ba ina mai tabbata maka mutumin nan mutum ne mai haba-haba da mutane mutum ne wanda ka zo masa da complaint zai tsaya saurare ka Kanikawa
su Kanikawan Farm Center din kai ne kakakin su
warai da gaske ai kungiya ce kuma ina gaya maka su dattawan Kanikawa da mata san Kanikawa ina mai tabbata muku shakuru munku SC Automobile bardan gwagwarwa iyanan ya tsare-tsare wanda za ka ƙara bujo sababbin abubuwa wanda za ta mutu mutane domin me yayi a baya mun gani an ebi matasa an kai su Kaduna an ebi abubuwa kala-kala an fito da su sufanu ana raba mutane domin bardan gwagwarwa mutumin kiki ne ya kamata su koyi da bardan gwagwarwa
dama can matasan jihar Kano irin wannan abin suke bukata
ai dole ne mu yaba mu bigin Abdullahi Umar Ganduje kuma dole ne mu yaba bardan gwagwarwa Idris Hassan domin ya ci tuta kullu ta biya kudin sabulu
Sama'ila Muhammad Awilo kenan dan siyasa a karamar hukumar taronin jihar Kano. A shirin mu da ya gabata dai idan ba a manta ba, an ji wani taron tallafi da guda cikin masu jagorantar mata a jam'iyyar APC Hajiya Yahana Sububa ta yi, wanda a yayin wannan taro mun ji Zulfa'u Mai Tarbi Dala na yi wa wannan gwanata su godiya.
Muna jinjinawa Hajiya Yahana Sububa, Ubangiji Allah ya saka mata da alkhairi irin wannan tagomashin ta arziki da take wa mata. Ubangiji Allah ya faranta mata ya faranta zuri'arta domin ta taimaka mata sun samu jari an koya musu sana'o'in da ya kamata su koya wanda za su rika taimaka na kasa da su da ƴaƴansu a bisa zuwa makaranta ma wanda ya shafi al'umma ubangiji Allah ya saka mata yau an yi empowerment din na mata wanda aka ɗebi mace 150 zunzurutun su kuma masu marayu a kasa masu mazan ma bata fasa ba da ƴan jam'iyya tun nata ne ta taimaka musu a wannan rana ne mata fatan alkhairi mata 100% sun ce wannan gwamnati ta APC ta Buhari ari da mai girma gwamnatin jihar Kano tare da shugaba ita kanta Hajiya Yahana Sububa da woman leader ta jihar Kano Hajiya Habiba Yaddalla mu ne musu fata alkhairi Allah ya sa su lafiya su gama lafiya
Zulfa'u Muhammad Mai Tarbi Dala da wannan kuma zamu leka ofishin hukumar Karota da muka ji wasu kalamai daga bakin jagoranta Honorable Baffa Babada Agundi lokacin ganawa da manema labarai kenan domin tabbatar musu da cewa a yanzu hukumar su ta fara atisayen kuzari na aikin kai samami cikin shagunan kasuwannin jihar nan domin raba al'umma da gurbatattun kaya da magunguna ko ina ruwan buri da gada
hukumar Karota a cikin dokarta an ba ta dama duwani aiki da yake da buƙatar enforcement a cikin jihar Kano ta shiga cikin sa ta kuma aiwatar da shi saboda haka ina sanar da al'umma cewa muna yin aikin mu akan bisa ka'ida da ya dace mu kuma za mu ci gaba da yi ba gudu ba ja da ba cikin yardar Allah kuma duk wanda muka samu da hannunsa a cikin irin wannan abubuwa kamar jiya akwai wani babban mutum a Singa wanda ƴan sanda suka so kame shi ya tsallake ya gudu muna kokari mu tabbatar da wane ne wannan mutum zamu faɗa al'umma jihar Kano sunansa kuma duk wanda muka samu a irin waɗannan abubuwa musamman idan dan Kano ne Bahaushe zamu faɗi sunansa dan al'umma san da shi ake cutar da su kuma a cikin kaso Singa aka samu waɗannan kaya muka tura aka siyo irin su sanda muka samu labarin sannan muka tabbatar da ana siyarwa da jama'a din yanzu haka a office ina akwai buhu biyar da muka tura aka siyo samfar muka tabbatar da cewa su waɗannan kaya ba masu kyau din bane mun kuma yi aiki da haɗin gwiwar tax force na jihar Kano wanda sun haɗar da NAFDAC NDLE police consumer protection wanda su ne kusan a haƙo wanda su muka biyewa kayan yana hannunsu a yanzu
Honorable Baffa Babadan Agundi jagoran hukumar Karota dake tsaftace titunan jihar Kano
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Na sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo Khalid Shettima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a